أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin iyawarsa da kuma kaddarawarsa ya saki ba mu dama muka dawo cikin wannan shiri mai albarka, shiri ayyuka mujaddadi, inda muke karanto muku aikace-aikacen mujaddadi da mataimakansa, inda muke karanto muku aikin dina jihadi, aikin dina rubuce-rubuce. Kada mu manta muna cikin littafin sa na iyawu sunna wa ihmadul bid'a, kuma muna cikin babin sa wanda ke nuna mana wajibcin biyar sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma maganganun sabon manzo Allah a wajen wajibcin biyar manzo Allah da maganganun tabi'ai da maganganun tabi'i tabi'ina. Wannan babin nasa na uku dai muna a cikin sa. Mun kawo inda yake nuna mana falalar wa'annan karnunnuka guda uku din nan, karnin manzo Allah, karnin da ke biyowa bayan karnin manzo Allah, karnin da ke biyowa wanda ke biyar na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Yana muna bayani game da wannan falalar tasu. Yau zamu tashi inda yake cewa summa aqabahum attabi'una lahum wa hum tabi'ut tabi'ina ridwanullahi ta'ala alaihi. Bayan sa bai su wuce, tabi'ai sun riga sun wuce, to sai kuma tabi'ut tabi'in su ma sai suka biyo baya. Kenan na ƙarshen wayanda ke biyar masu biyar sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wa fihim hadath al-fuqaha'u al-muqallabuna al-marju'u ilayhim fi an-nawabil. To daga wannan tabi'ut tabi'in, to daga nan ne aka samu fuqaha, manya-manyan malaman fiqh din nan wanda ake koyi da su, wanda su ne Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal da kuma sauran manya-manyan malamai waɗanda suka biyo bayan tabi'ai. To nan ne aka samu waɗannan duka. To kaga wannan ba karami alkhairi ne ba ga al'umma, samu waɗannan mutane al-kashifuna lil-kurub, waɗanda ke kuranyi duka wata damuwa, suke kokarin bayani addini kattafilla. Idan wata matsala ta daure muku kai, ku koma maganganun su za su walwale muku wannan matsalar. Fa wajadul qur'ana, sai waɗannan suka zo suka samu al-qur'ani. Walhamdulillahi majmu'an muyassaran, an riga an tattara shi. Ko da su Imam Malik da Imam Shafi da sauran waɗannan fuqaha'u sun ka zo, to sun iske al-qur'ani an riga an tattara shi. Wa wajadul ahaditha qad dubidat wa uridat, sun samu hadisai an riga an har hada su an tattara su, sai suka yi kokarin su ma suka aka kama da su aka har hada su gaba daya. Fajama umin ha ma kana mufarraqa, duk abinda a can da daban-daban suka bi su suka je suka har hada su. Wata faqahu fil afil qur'ani, suka je suka nemi ilimi alqur'ani, suka fahimci ilimi alqur'ani. Wa innan fuqaha ukinan wal ahadith, suka samu ilimi hadisai. Ala muqtaba qawaid ash-shari'a, bisa ga yadda ka'idodi na shari'a suka hukumtar, suka bi waɗannan ka'idodin da waɗannan dokoki na shari'a a wajen fahimtar Qur'ani, a wajen fahimtar hadisan manzo Allah. Shi yasa suka har hada waɗannan, suka yi rubuce-rubuce, dukkansu sun yi rubutu. Abu Hanifa ya yi, Imam Shafi'i ya yi, Imam Malik ya yi, Ahmad ibn Hanbal ya yi, sauran waɗanda suka rayu tare da su irin su Imam al-Auza'i, duka sun yi rubuce-rubuce a wannan lokacin. Har kuma waɗanda suka biyo baya su haka suka zo aka ta yi. Fajama'u minha ma kana muftaritan, bayan sun harhaɗa wannan. Wastakhraju qawa'id al-Qur'ani, a lokacin su ne aka yi kokari aka fitar da dukkan wasu ka'idodi na karatu al-Qur'ani. Da minha fawa'id, kuma na'am, qawa'id al-Qur'ani wal ahadisa ala muqtada qawa'id ash-shari'a. Wastakhraju qawa'id al-Qur'ani wal ahadisa, fa'idodin da ake fa'idantuwa da su a cikin al-Qur'ani da hadisai, su suka je suka kulkulo waɗannan, suka tsagulo su, suka fito da su a rubuce, sai ga su sun zo muna a rubuce, muna karantawa. Wa hakamu, suka kyautata. Wa sabatu ala muktabal usuli, suka yi kokarin tabbatar da duk abinda usuli ya tabbatar, kenan abinda Qur'ani ya tabbatar, abinda hadisi ya tabbatar, da waɗannan ka'idodi usulai suka yi kokarin suka tabbatar da su, suka tsayar da su. Daga nan zaka gane wannan karatu na Al-Qur'ani, ana karanta Al-Qur'ani da haka, ana karantawa da haka, wannan fasara an samu daga wani, an samu wannan daga wani, ka'ida kaza idan abu kaza ya faru, to ga ka'ida
abu kaza idan ya faru ga kaza to kaida shine kaza duk wannan kaidodi duk lokacin su ne aka yi kokari aka tabbatar da su wa dawwanu dawawina suka yi kokarin suka rubuta litafai ga manyan manyan litafai ga su muwadda maliki na rubuta a zamanin su ga su al'umma na imamu shafi'i a rubuta ga musnad na imamu ahmad ibn hanbali a rubuta ga dalil litafai an rubuta a zamanin su su suka rubuta wasu daliban su suka rubuta wasu kuma abokanin karatun su suka rubuta wa yassaru ala nnasi suka sassauta wa mutane in kana neman hukunci kai zaka je ka dauko muwadda malik kai zaka je ka dauko sahih bukhari zaka dauko sahih muslim zaka dauko an duka zaka dauko su ga suna an riga an rubuta duka a wannan zamani wa zalul mushkilat duka wasu mushkilolin da ke iya daure ma mutane kai su yi kokari sun gusar da wayannan mushkilolin bi sakrajil furu'i min al usuli suka fitar da furu daga usulu a gane wannan farqu ne reshi ne wannan usul ne asli ne aka ba asli matsayinsa aka bare shi asalinsa wa dawwanu dawanina na'am wa warudda al-far'u ila aslihi aka maida reshi zuwa ga asalinsa ihi wa tabayyana al-asl min far'ihi asli ya bayyana daga reshi aka gane wannan asli ne wannan kuma reshi ne duk da zamanin su ne fantazama al-halu sai ga hali ya riga ya tsaye yanzu wastaqarra amru ad-dini al-amri ad-dini yattabata li ummati al-muhammadiyya bi sababihim addini al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yattabata dudda falalatu da albarkasu sai ga qur'ani ya tabbata daidai kaidodi sun tabbata ga fikihu ya tabbata daidai da kaidodin sa ga hadisi da kaidodin sa ga usulu da kaidodin sa usulul fiqhi usulul hadisi wa anene mutlaula duka sai aka harhada su duk wannan lokacin kaidodin duka yanzu kai baka isa ka zo ka kago ni wanda babu shi a wannan lokacin ba sannan in kana son ka gane addini sai ka ji wannan kaidodin sannan zaka gane hakikanin qur'ani da hakikanin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan duk da albarkacin su ne a hakan ta faru fa hasran lahum fi iqamati hadha ad-din khususiyatun aidan to kaga su ma kansu sun samu wata khususiyya sun samu wani bambanci sun samu wata falala wanda wani bai samu ba domin mu kaga ba mu samu wannan ba don ba mu karatu ga wanda ya ga manzo Allah ba kai idan aka ce ma ka taba gani wanda ya ga manzo Allah baka taba gani ne ba wallahi to amma su fa yanzu dalibai ne ga wanda ya ga malamin su ko mu ce malaman su su yi karatu ga sabon manzo Allah malaman su su yi karatu da ma sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai ke cewa kaga isnadin da ali shine a ce maka malikun annafi'in animma umara ar-rasulillah sallallahu alaihi wasallam babu wani isnadin da yake wannan karfi a ce ma malik kaga malik ke shi imam malik kenan shi ko ya ruwaito daga wa ya ruwaito daga nafi ya ruwaito daga wa ya ruwaito daga abdullahi dan umar daga wa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga daga tsakani imam malik zuwa ga manzo Allah mutum biyu ne su kadai ne tabi'in da kuma sahabi su ne kadai tsakanin imam malik da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan shine isnad al wanda mu ba mu same shi ko kusan ba mu samu ba ba mu ba har Sheikh Usman ibn Hudi bai samu wannan ba ba ma Sheikh Usman ibn Hudi ba har Ibn Kathir ba su samu wannan ba kai ba wannan ba har Imam al-Bukhari bai samu wannan ba domin Imam al-Bukhari da Imam Muslim duka sun zo ba wucewar Imam Malik ne to kaga wannan ba karamar talalaci ba ga wayannan bayin Allah suni wayannan fuqaha'u na wannan addini na namu irin kokarin da suka yi da wajen tattara hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da karatu ga daliban sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kina su ma yanzu sun samu ta khususiyya don sun ga marra'a sahibal isma sun ga wanda ya ga manzon Allah sun ga wanda ya ga manzon Allah wa ma zalika sabo tare da haka kuma lam yabqaw liman ba'dahum shay'an yataju an yaquma bihi bal kullu man ata ba'dahum innama huwa al muqallid lahum fil ghalib fi yadan qumina addini su riga an gama ba wani abunda wani zai zuwa daga baya yanzu wanda ke bukatar wani abun da ba su yi ba a duk abun da za a yi yanzu sai dai ka koma manasu ka je ka ga abu yadda suka yi to daga nan kai ma kanka in za ta yi wani abu sai nasu su iya taimaka maka gano amma dai ba ka da damar da za ka zo da wani abu da ya shakaro da nasu duka ya shakaro da na sahabbai ya shakaro na tabi'ai ya shakaro na tabi'ina kuma shi daidai kake to kaga ba zai kai ma kanka hankalinka ba zai baka da wato hakan ba za ka yi da wannan ba wannan shine fa wayannan bayin Allah wayanda suka biyo baya wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake wa fa in zahara lahu fiqhun ghayra fiqhihim idan wanda biyo bayan wayannan mutane sai ya samu wata fahimta da ta sha bamban da irin tasu aw fa'idatun ghayra fa'idatihim ko ya samu wata fa'ida wanda ba irin tasu ba, wai ga wani abu wanda zai iya samowa, akwai fa'ida a cikin sa, akwai lada a cikin sa, akwai gashi dai wai shi kai wani abu na wanda babu shi a zamanin sahabbai, babu shi a zamanin tabi'ai, babu shi a zamanin tabi'ut tabi'i, na kace ga wata hanyar da zaka bi duka ba su ne ba kuma ba, to famar budin ammai suwa ma wanda yazo da wannan abun kullu zalika alai ammai mai da kayan sa. Da ka zo da wani abu wanda ya shakaro da nasu, kai sai a ban ma kayanka, nasu ne an nariko ba naka ba, domin su suka zo suka za rayu tare da manzo Allah su sabai, wayannan su kuma su suka rayu tare da daliban manzo Allah su ne sabon manzo Allah, suka rayu tare da su tabi'a kenan, su kuma wayannan su ne suka ga wanda ya ga sabon manzo Allah, malaman su dalibai ne ga daliban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To kaga ba yadda za a yi naka ya kai nasu, domin ka zo da abun da babu shi a zamanin wa'annan masu albarka. Saboda dole ne idan muna za mu yi addini, kuma muna buƙatar addini namu ya zama karɓaɓɓe a gaban Allah, wajibi ne mu yi ƙoƙarin mu tabbatar da abun da wa'annan magabata suke a kansa, wannan shine zai sa namu ya tsira. Amma idan muka zo muka ce za mu biye ma malamanmu, ko za mu biye ma wasu, ko za mu biye ma son zuciyarmu, mu kago ne abu cikin addini da babu shi a wannan zamanin nasu, to lalle za mu wato za mu fita addini ba mu ma sani ba. Malai ke cewa a'ani bi zalika, abun da nake nuni da wannan, an yazida fi hukumin min al ahkami, mutum ya zo ya kara wani hukunci daga cikin hukuncin da babu su a zamanin su, allati takarrarat, wanda ya tabbata, aw yanqusa, ko ya rage min ha, fadhalika mardudun bil ijma'i, to amma yaso maza ko ka kawo ta ibada da babu ta a wannan lokacin da kake ibada ta ana samun lada idan aka yi ta, kuma manzo Allah bai yi ta ba, sabon manzo Allah ba su yi ta ba, tabi'u tabi'ina ba su yi ta ba, bai gaba ga babu ta kace kuma ayi, to wannan an mayan ma da abunka bil ijma'i. Wa amma mastakhrajahu man ba'dahum min al-fawa'ida ghayr al-mutallaqati bil ahkami fa maqbulu li qawli sallallahu alayhi wasallam fil qur'an, idan ya zama wata fa'ida ce aka samu wadda ke da alaka da abin da ke cikin al-qur'ani mai girma ko a cikin sunnar manzo Allah sallallahu alayhi wasallam, wannan ba a cewa ba a buƙatar sa. Kamar misali, wasu abubuwa ne wayanda ke tajaddidi, wayanda ke zuwa bayan wucewar manzo Allah suka zo, kamar jirgin sama yanzu misali, kamar mota a yanzu misali, da sauran wasu abubuwan da datan babu su, sai zama yanzu sun faru a zamanin namu. To kaga wannan dole a nemo musu masauki a cikin Al-Qur'ani, baka cewa tunda manzo Allah bai shiga jirgi ba, ni bana shiga jirgi sai a aiki haji, to kaga wannan makuskure ne, ba haka ake nuni ba. Ana nuhin ka kago ta ibada wadda manzo Allah bai yi ba, kace kuma ibada ce, kuma idan aka yi ta ga lada, ka nada ma kanka wannan ladan, wanda kai baka da aya da tace ga ladan za a ba wanda ya yi aikin, baka da hadisin da ya nuna ka a kai ne ka nada, ko kuma malamin ka ne nada, to wannan shine ake nufin da kago ne abu cikin addini. Amma fahimta a cikin addini wannan baya karewa, aya zaka iya fahimtar aya, zaka iya kuma matukar fahimtar ta, ka bati karo da fahimtar magabata ba, in ba kai karo da mabando akwai wani abubuwan da ke faruwa wanda babu shi a wancan zamani. To yanzu idan ka zo ka yi wani wata fahimta wadda ta yi karo da wayancan na magabata, ba za ka karbi wannan fahimtar ba. Amma idan ya zama ba ta yi karo da fahimtar magabata ba, kila yana yiwuwa matsala ce wadda babu ta wancan lokacin, kamar yadda muka kawo misali. To yanzu sai kuka haɗu, kuka zo kuka bincika, kuka ɗauko Qur'anin da hadisin, kuka zo kuka ƙiyasa, kuka auna, kuka ga irin inda ka'idodi da dokoki za su iya bayar da wannan hukunci, to wannan kaga shi ba a cewa kagowa ne, a dama already yana cikin addinin musulunci. Wannan kuma babi ne mai faɗi, kuma babi ne wanda ke buƙatar basira ƙwarai da gaske, domin annabi yana cewa la tanqabi ajaibuhu Qur'ani, ababin ban mamakin sa ba sa ƙarewa, wala yakhluqu an kasratur raddi, yawan karanta Qur'ani dare da rana bai sa ya tsufa, aje ka an karanta yanzu dai an kule Qur'ani, ba a kule Al-Qur'ani. To wannan shine Al-Qur'ani, saboda ka kowane lokaci ana iya fahimtar wata doka a cikin Al-Qur'ani, ana iya fahimtar wata ka'ida cikin Al-Qur'ani, saboda Qur'ani ilimi a tare da shi, kuma Qur'ani ba ya tsaya ga zamanin manzo Allah kadai bane, a Qur'ani ana aiki da shi har zuwa ran tashin kiyama ne, haka hadisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, fa ajaibul Qur'ani wal hadith la tanqadi ila yawmil qiyama, shi yasa malaki cewa ababin ban sha'awa, ababin ban mamaki na Al-Qur'ani da hadisi ba sa karewa har zuwa ran tashin kiyama, kullu qarnin la budda lahu an ya'khudha fawa'id jamma khasahu Allah biha, ko ne karni yakan yi wa samu wasu fa'idodin da Allah ya kebance shi da wayannan fa'idodin dukkan wani karni kana gani abubuwan da Allah ke bance shi da su. Yanzu misalin karni mujaddadi, kaga irin ababin da suke da shi, wasu wa'anda suka gabace su ba su samu wannan ba. Yanzu kuma mu kuma wannan karni namu, ma shi ma kansa in ka diba kuma mu ma Allah ya keɓance mu da wasu abubuwa da wanda can da babu irin wa'annan abubuwan. Yanzu ga internet kana zaune cikin gida kamar yadda muka bayani a can baya, cewa za ka ɗauko Ƙur'ani ka karanta a zaune a cikin gidanka, ka yi research ka gano abubuwan da ke gudana, ka gano wani hadisin da babu shi a ɗakinka, sai yanzu cikin internet sai ka gano zaune shi. Wanda can da ba su samu wannan ba, to kaga kowane ƙarni yana da irin nashi falla. Yanzu ka shiga internet kawai addini Allah aiki, ka shiga Facebook kawai addini Allah aiki, ka shiga WhatsApp kawai addini Allah aiki, ai su sabai ba su samu wannan ba. Tabi'ai ba su samu wannan ba, tabi'i ba su samu wannan ba. To kaga kowa da irin nashi falalar da Allah ke bance shi da shi. To su ma wa'ancan suna da nasu falala wanda ta wuce ko tawa. Duk falalar da muke ganin mun samu a yanzu bai kai nasu ba, sai dai namu daban nasu daban. To wannan shi ne ya kamata mu fahimta. Kenan dai abubuwan ban mamaki da abubuwan ban sha'awa na Alƙur'ani da hadisan manzo Allah ba sa karewa. Suna da kowa na da irin nashi abin da irin rawar da yake iya takawa a ciki. Wa dammaha ilayhi litakuna barakata hadhihi al-umma. Shi yasa Allah ya hada muna wannan duka, ga wancan na sabai, ga na tabi'ai, ga na tabi'i tabi'ina, ga namu har ran tashin kiyama ba. Kuma abin sai zama mustamirratun ila qiyami sa'a, abubuwan fa'idodin za su ci gaba da tafiya har ran tashin kiyama ba sa karewa. Qala alayhi salatu wassalam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada, masalu ummati masalul matari la yudra ayyuhu anfa'u awwaluhu aw akhiruhu, wa tarwaya ayyuhu khairun awwaluhu aw akhiruhu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa misalin al'ummata kamar misalin ruwan sama ne, ba san wane ne yafi zama alkhairi ba, wane ne yafi zama mai amfani ba, ruwan farko ko ruwan ƙarshe. Domin shuka tana buƙatar ruwan farko, shuka tana da buƙatar ruwan ƙarshe. To haka addininmu yace, addininmu na da buƙata ga ƴancan na farko sune sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka kuma yana buƙata gare mu da annan ƙarshe ƙarshe, hamma waɗanda za su zo ƙarshen mu kuma addini na buƙatar zuwa gare su. Kenan haka al'umma manzo Allah zake in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba san wane ne shi ba. Yana yiwuwa sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ana magana generally ba yadda za a yi wani ƙarni ya kai na sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba yadda za a samu wani ƙarni da ya kai tabi'ai, ba yadda za a samu wani ƙarni da ya kai tabi'ut tabi'ina, wa'annan ƙarnukan guda uku da manzo Allah ya faɗa ba yadda za a samu ƙarni da ya kai su. To amma kuma wannan idan aka komo je individually kuma, to akan samu kuma wasu masu albarka da suka yi. Yanzu misali zamanin Imamu Malik sune tabi'ut tabi'ina, misali akwai wa'anda suka rayu tare da Imamu Malik, su rayu tare da shi, wasu ma sun ga Imamu Malik amma ba su tare da alkhairi domin miyagu ne. Akwai wa'anda su kuma ba miyagu ne din ba, amma ba su samu daraja ta addini ba irin darajar da wasu suka samu. Domin akwai wanda ya rayu tare da Imamu Malik amma in ka diba darajar saboda kai darajar mujaddadi ba, daukaka saboda kai daukaka mujaddadi ba, aikin da yawa musulunci bai kai aikin da mujaddadi ba. Gashi kuma mujaddadi ya zo karni na nesa 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 ga su Imamu Malik. Su Imamu Malik suna nesa gare shi kwarai da gaske, kusan shekara ya ta sama kusan shekara dubu tsakanin su. Amma kuma kaga ai akwai yana yiwuwa ya zama cikin wa'anda suka rayu tare da Imamu Malik akwai wanda bai kai mujaddadi ba, ko shakka babu akwai su. Yanzu ma zamanin da muke rayuwa a hali yanzu, akwai wanda ya rayu tare da su Imamu Malik ko wanda suka rayu tare da tabi'ai, kai har cikin sabbai akan samu, an kan samu wani wanda bai wa musulunci aikin da wani wanda zai yi a hali yanzu ba. To idan muna magana generally, ba wanda ya kai sabon manzo Allah, ba wanda ya kai tabi'ai, ba wanda ya kai tabi'ut tabi'ina, amma individually ɗaya bayan ɗaya akan samu wasu wa'anda wannan zamanin sun yi aikin da ya ɗara wani aiki da wani ya ɗara aikin wani cikin wa'anda suka rayu tare da manzon Allah, ko wa'anda suka rayu bayan manzon Allah, ko wa'anda ke suka biyo bayan wa'anda sahabban manzon Allah. Akan samu haka, wannan sai dai shi abbai da yawa, amma akan samu da yawa. Yanzu idan muka kalli irin aikin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yawa musulunci, muka dibi irin aikin da Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi yawa addinin musulunci, muka kalli irin aikin da Ibn Abdul Barr Al-Maliki suka wa addinin musulunci, si Imam Al-Qurtubi suka wa addinin musulunci, to zaka ga sun wa musulunci aikin da kila har cikin sabbai akan samu wasu wa'anda ba su yi wannan aikin ba. Idan muka ɗauko muka dawo nan baya bayan nan, muka dibi irin aikin da malaman sunna suka wa musulunci, irin mujaddadi, irin Abdullahi Gundu, irin Muhammadu Bello a wannan yankin nan namu, akwai wa'anda suka wuce su, wa'anda ko kamin mujaddadi ya zo duniya su surayu kuma sun yi musulunci kuma sun bar duniya nan, amma akan samu da yawa wa'anda ba su yi aikin da mujaddadi ya yi ba. Ashe ba rigayi kaɗai ne ba, akwai wasu waɗanda za su zo daga baya ya zan kuma suna da alkhairin da waɗanda suka gabace su ba su samu irin wannan alkhairin ba akan samu haka yanzu wannan karni da muke rayuwa a cikin sa wannan karni da muke cikin sa yanzu ai an samu waɗanda malamai ne mun rayu tare da su kuma mun ga irin aikin da suka wa musulunci misalin Ibn Baz misalin Muhammad Nasiruddin Al-Albani misali anan Najeriya muna da Sheikh Abubakar Mahmud Gumi muna da Sheikh Malam Jafar Mahmud Adam muna da sauran manyan malaman da suka rayu tare da su a wannan zamani na namu idan kaga irin aikace-aikacen da suka wa addini musulunci akwai wasu waɗanda su riga su zuwa duniyar nan ba su yi aikin da suka yi ba to kaga ashe ba ana nufin duk wanda ya riga ka ba to shikenan kuma zai fi ka a'a ana dai nufin wannan karnin nasa idan aka hada shi gaba daya karnin ka bai kai nashi ba amma kuma yanzu kana iya ka zo daga baya ka tashi ka jajirce ka wa musulunci aiki ta hanyar rubuce-rubuce ta hanyar wa'azi da karatu da karantarwa ta hanyar bin musulunci da bin sunna to daga nan kuma sai Allah daga darajarka wanda ta karama wani wanda ya riga ka zuwa duniyar nan to wannan shine abin da malam ke nubi anan kuma shine dalili wannan hadisi cewa wato masalul ummati masalul matari misalin al'ummata kamar ruwan sama ne la yubra ba a sani ayyuhu khairun ko kuma tarwaya ayyuhu anfa kuma da mujallidi ya kawo wannan guri awwaluhu aw akhiruhu na farko ko karshe wannan hadisi ya biyo da hanyoyi daban-daban wannan hadisi da mujallidi ya kawo cikin wannan littafi ya biyo da hanyoyi masu yawa an rawaito shi ta hannun Anas dan Malik an rawaito shi ta hannun Ammar ibn Yasir an rawaito shi ta hannun Amr ibn Abdullah an rawaito shi wato daga hannun Abdullah ibn Amr nake so in fada an rawaito shi ga hannun kuma Abdullah dan Umar an rawaito shi ga hannun wasu sahabbai dai yana da hanyoyi daban-daban Imam Tirmidhi ya fitar da wannan hadisin Imam Ahmad ya fitar da shi cikin Musnad dinsa sannan kuma malamai da dama sun fitar da shi a cikin littafan su da na sunnan su so sai za aka yi sabani a wajen ingancin wannan hadisin Imam Nawawi ya ce hadisin nan bai inganta ba kuma wasu da dama cikin malamai sun goyi ba sun ce bai inganta ba amma kuma malamai da dama sun tafi cewa hadisi ya inganta kamar Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ya ce hadisin ya zama hasan hadisi ne mai kyau Imam Zahabi ya tabbata cewa hadisin ya tabbata Muhammad Nasiruddin Albani da yazo ya hada wayannan hanyoyin a cikin silsila na al-hadith sahiha ya bi dukkan hanyoyin wannan hadisin ya bi su tiryan tiryan kuma ya karatu su karatu mai na ilimi a karshe sai ya ce wannan hadisi tabbatacce ne ingantacce ne wannan hadisin da mujaddidi ya kawo yake hadisin ya inganta yake ko da al-hafiz yake cewa hadisi ne hasan bai kai sahihi bai ce a'a ya wuce hasan hadisi ne sahihi idan ka hada hanyoyin gaba daya ya kai matsayin hadisi sahihi akwai wanda suka ce hadisi mursali ne da dama sun ambace shi cewa mursal ne na al-hasan al-basri to amma ne duka maganganun wayannan malaman hadisi magana da tace hadisi ya inganta magana ta fi zama ingantaccen magana cikin malaman hadisi kuma sun fi biya ka'idodi domin sun bi ka'idodi ingantar da hadisi da kuma raunar da hadisi sun bi sun tankade sun raye to sun tabbatar da cewa hadisin nan ya inganta wannan hadisin da mujaddidi ya kawo mana wannan gurin masalul ummati masalul matari la yudra ayyuhu anfa awwaluhu aw akhiruhu wannan hadisi ya tabbata ingantacce ne kamar da mujaddidi ya kawo mana shi a wannan gurin cewa misali al'ummata kamar ruwan sama ne ba sai wanda ya fi zama mai amfani ba domin tsire ko kuma ce kayan gona suna buƙatar ruwan farko kamar yadda kuma suna buƙatar ruwan ƙarshe suna buƙata a yi musu don idan aka yi ruwan farko sai ya zama shukar ta taso daga nan kuma aka daina ruwa ba za a samu amfani gare ta ba idan ba ta samu ruwan farko ba to ruwan ƙarshe bai da amfani kuma a gare ta to kaga kenan haka addini yake yana buƙatar wa'incan sabon manzo Allah su ne na farko yana buƙatar tabi'ai su ma na farko ne yana buƙatar tabi'u tabi'ina na farko ne yana buƙatar tabi'i tabi'i tabi'ina su ma na farko ne haka dai to kuma yana buƙatar na ƙarshe ƙarshe tun daga wa'inda suka biyo almutaakhirina har zuwa lokacin ga namu har zuwa ƙarshen duniyar nan to musulunci yana bukata gare mu kuma yana bukata mu tashi mu jajirce a wajen karatu da wajen karantarwa da wajen yada sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana bukatar wannan addini yana da bukata da wannan kwarai da gaske au kama kala alaihi salatu wassalam jaddi yace ko kuma kai da manzo Allah ya fara malamin suka da wannan kaida wani lokaci da suka kawo hadisi to suka suna shakkar cewa lafzin haka yake ko ba haka ba sai ce au kama kala fillahi ko kamar da manzo Allah ya fara kenan in wannan da ya kawo kuskure ne to shikenan dai yanzu ya ga ya ma cewa bai da tabbacin daidai ne ko ba daidai ne ba to wannan lafzin da mujaddidi ya kawo wannan gurin masalul ummati masalul matari la yudra ayyuhu anfa'u awwaluhu aw akhiruhu lafzi ya zo tabbatacce a da isnadi mai kyau zuwa ga manzo Allah a haka sai kuma akwai kuma wanda ya canza wajen ayyuhu anfa'u sai ce ayyuhu khairun wanda yazo da ayyuhu khairun yafi inganci maimakon an fau din nan ayyuhu khairun yafi inganci kamar da malaman hadisi suka ambata to sai dai kuma dukkanin su idan aka hada su domin wannan na karfa wannan wannan na karfa wannan to dukkanin su sai suka tabbata da cewa hadisi ya kai ingantacce duka hasani hadisi yani fil baraka wal khairi mareke cewa ana nufi anan wajen albarka da kuma yo alkhairi wadda'atu ila Allah ta'ala da kuma kira zuwa ga addini bayyo yana yuwa na farko wasu suke bantu da albarka na karshe ma akan samu albarka a cikin su haka wajen kira zuwa ga addini akan samu masu kira zuwa ga addini ko ne karni ko ne zamani har ran tashin kiyama akan samu wannan wa tabyin alahkam kuma bayani hukumce hukumce la annahum yahdusuna hukuman min alahkam ba wai ana nihin wai inda zasu zo karshe ba zasu karkirkiro wasu hukumce hukumce ba kila ba san na wancan na farko an da alkhairi ko an ga aka kirkiro da ba shi ake nihi ba a ana nihin har yanzu cikin mutanen karshe akan samu masu alkhairi waye zai zama mai alkhairi wanda yazo karshe wanda yirdi magabata allahumma illa ma yanduru quhu sai abunda already dama baya faruwa a can da to yanzu kuma sai aka samu su malamai suka zo ya faru suka zo suka yi masa hukunci to nan kagawa daban ne mimma la yaqa fi zamani man taqaddama wanda abun bai faruwa a can zamanin da to yanzu ya faru to dole kuma yanzu sai a zo a yi masa hukunci a dibi qur'ani a dibi hadisi a yi masa hukunci man taqaddama zikiruhum bil fi'li wala bil qawli bai faruwa a aikace bai faruwa a magance a can da amma yanzu gashi ya faru wala bil bayani yanzu idan aka ce ma ka samu mana hadisin dake magana game da internet game da whatsapp game da abun da ya shafe madaba eh wannan madaba da ake buga littafai yanzu dan zaria dan masar da wane ne can da ai babu su yanzu ne aka kawo su to kaga ba za ka same su ba a can da amma kuma dukan su yanzu kaga ana iya samun su a yanzu kuma malamai sun zo su bayani akan su to kaga irin wannan shine ake nufi amma a kago na hukuncin da babu shi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kago ta ibada ana cewa ga wata ibada annabi bai taba irin wannan ibadar ba ka kago ka ce a zo a yi ta idan kai za a samu na to wannan shine abba zai taba faruwa ba wanda yi haka ya saki hanyar magabata kuma lalle ne ba zai hadu da magabata ba rantashi kuma lalle ne ba shi ba su a rantashin kiyama muna roƙon Allah subhanahu wataala ya samu dacin ya taimake mu taimake wannan kasa ba mu lafiya da zaman lafiya a madadin mai wannan shiri Ibrahim Salihu Isa da kuma wanda ya tace muna wannan shiri Bashir Aminu Sabu ni da ni gabatar Abubakar Usman Riba ke cewa sai ni sate wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.